إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وننسافيا كلا ربا يو شابي غوات الربيع الأول هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير الاليه التلاتين دبوكي وانكم ايك دير دير عشرين دعوكو غوات شابي ميلادية تدبو بيد شابير وانا مجلسي wanda muke sharhin littafin Nauhisnul Muslim wanda ya kunshi addu'o'i da zikirai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a munasabobi da lokuta daban-daban. Wannan kuma shine darasin mu na 33 a wannan littafi wanda zamu tashi akan addu'a'u idza taqallaba laylan. Malam yace addu'a'u idza taqallaba laylan لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتؤدى لوك تند متن يجوي لدلي وتلوك تند متن يكي كونتي ينابتي سيجوي على قدام زوا هبو كود قدام زوا داما مزي فدا وتؤدى زي قوة ذكري زي تشين يكاو من وانا الرواية tana da Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce Imam An-Nasa'i ya ruwaito ta cikin As-Sunan al-Kubra ko Amalul Yawmi wal Layla. Hakanan almajirin sa Ibn Sunni ya ruwaito, hakanan Imam al-Hakim a cikin littafin sa al-Mustadrak ya ruwaito hadisin daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتتشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا يجوي للدلي يكنشي لا إله إلا الله باب أبو مبوتا وادق سكيا سي الله الواحد القهار واندشيني قداء لا كما وانديك karfin komai rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin su al azizul ghaffar wanda yake gagaraba dau mai izza al ghaffar wanda yake mai yawan gafara. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da aka sani ya kasance mai yawan ambaton Allah a cikin dukkan lokutan sa, don haka daga cikin irin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya bari wato komin kankantar lokaci ko wace irin dama, to Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana amfani da ita wajen ambaton Allah ta'ala. Saboda haka koda cikin dare ne ya farka ya juya daga dama zuwa hagu ko daga hagu zuwa dama akan abin kwanciyarsa, to yakan yi wannan zikirin kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji shi yana faɗa. Yana cewa la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wanda kalma ce ta tauhidi, kalma ce da babu kalmar da takaita daraja takaita girma da matsayi a gurin Allah, domin tana tabbatar da uluhiyar Ubangiji ta'ala shi kadai alwahid wanda yake shi kadai ne tilo a cikin sifofinsa, babu wanda ya yi tamkarsa, hakanan a cikin ayyukansa, hakanan a cikin ainihin sunayensa. Al-Qahhar wanda yake mai rinjaye, wanda ya rinjaye dukkan komai, gare shi komai ya mika wuya ya kaskanta ya jayu ya yi saranda. Rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasa wama bainahuma da abin da yake cikinsu. Ubangijin sammai ma'ana shi ne mahaliccinsu, shi ne wanda ya kagi halittarsu daga babu, sannan kuma shi ne yake gudanar da su, yake juyar da su, duk abin da yake cikinsu mulkinsa ne kuma bayansa ne, wama bainahuma da abin da yake tsakaninsu. Al-Azizul Ghaffar kuma shine wanda yake Al-Aziz mai izza, mai cikakkiyar izza, mai cikakken iko, wanda yake ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama da izzarsa. Sannan Al-Ghaffar wanda yake mai yawan gafara, mai yawan yafiya, wanda gafararsa da yafiyarsa ta shafi dukkan bayinsa akan zunubansu. Za mu ga wannan zikiri Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauko shi daga wata ayata Al-Qur'ani cikin suratul Sad, qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ubangiji ta'ala ya ce, qul kace innama ana munzir, kace ni ba wani bane face mai gargadi. Wa ma min ilahin illa Allah, kuma babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah al-wahidul qahhar, wanda shine guda daya kuma wanda yafi karfin komai. Rabbus samawati wal ardi, ubangijin sammai da kasa, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin su, al-azizul ghaffar, shine wanda yake al-aziz, mabuwayi, al-ghaffar kuma wanda yake mai yawan gafara. Saboda haka anan wannan zikiri kamar bawa yana roƙon Ubangiji ta'ala tare da ambatan sufofinsa da sunayensa da ayyukansa waɗanda babu wani wanda ya yi tarayya da shi a cikinsu, cewa Allah ta'ala ya cire masa dukkan wata damuwa da rashin bacci da zai iya samunsa. Sannan sai du'a'ul faza'i minan naumi wa man buliya bil wahshati. Du'a'ul faza'i fin naumi, addu'ar da mutum zai yi yayin da ya samu firgici, tsorata a cikin bacci. Wa man buliya bil wahshati, da wanda aka jarrabe shi da tsoro ko damuwa ko kewa a cikin baccinsa. Saboda wani lokaci bawa yakan samu kansa a cikin damuwa, ko kuma yakan samu kansa a cikin tsoro yayin da yake bacci. To me zai faɗa domin ya kawar wa kansa wannan damuwa da tsoro da zai iya samunsa a cikin bacci? Hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo domin bayanin haka, shine ya kawo mana wannan addu'a: a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. A'udhu bi kalimati llahi tammat, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku. Min ghadabihi wa iqabihi, daga fushinsa da uqubarsa. Wa sharri ibadihi, da sharrin bayinsa. Wa min hamazati shayatin, da tsikara ta shaitanu. Wa an yahdurun, ko kuma su halarto min. Wani hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi, haka nan Tirmidhi ya ruwaito shi, haka nan Ibn Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra ko a cikin Al-Amal al-Yawm wa al-Layla, haka nan almajirinsa Ibn Sunni shi ma ya ruwaito shi a cikin Al-Amal al-Yawm wa al-Layla. Hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, da Amr ibn Shu'aib ya ji shi daga babansa, daga kakansa, shine Abdullah ibn Amr ibn al-As, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa: idza fazi'a ahadukum fi an-nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa: idan ɗayan ku ya firgita a cikin baccinsa, wato yana bacci sai ya firgita ya tsorata, to ya ce, sai ya faɗi wannan addu'a. A ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: fa innaha la tadurru, don haka wannan abin da zai ji na tsoro ba zai cutar da shi ba. A ruwayar Nasa'i, Khalid ibn al-Walid sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance mutum ne wanda yana yawan firgita, yana yawan tsorata a cikin baccinsa. Don haka abin da ya dame shi ya zo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam halinsa, cewa ga abin da yake yana bacci yakan razana, ko saboda wani mafarki da zai gani a cikin bacci. wa ka sai razana shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza taja'ta faqul bismillah a'udhu bi kalimati llahi tamma azwa karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi idan ka kwanta to ka fadi bismillah a'udhu bi kalimati llahi tamma a cikin muwadda na imam malik yana cewa ya samu labarin cewa Khalid ibn al-Walid yana ce ya ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni urawwa'u fi manami nakan ji tsoro nakan firgita a cikin bacci na sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qul ka fada sai ya ga masa wannan addu'a haka da wannan hadisi imam ahmad abin ya zo a ta hanyar ahmad ibn muhammad ibn habban daga al-walid ibn al-walid al-walid ibn al-walid dan uwan khalid ibn al-walid ne cewa yana cewa ya rasulullahi inni ajidu wahshatan qala idha akhadta madja'aka faqul ishi ina samun firgita da tsoro da razana a cikin bacci na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan ka zo kwanciya ka ce wannan sanadin bai inganta ba sannan kuma hadisin Khalid ibn al-Walid ne ko kuma abin da ya faru ga Khalid ibn al-Walid ne ba ga dan uwansa al-Walid ibn al-Walid ba to wannan zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da mu abinda zamu faɗa yayin da irin haka ta faru gare mu mutum yakan iya samun kansa cikin tsoro haka kawai ko kuma a yi wani mafarki cikin bacci ya tashi a firgici a razane to annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda mutum yakan samu irin wannan a cikin baccinsa to yayi wannan addu'a ko zai kwanta yayi wannan addu'a ce a'udhu bi kalimatillah ina roƙon Allah ina neman tsari da kalmomin Allah kalmomin Allah su ne maganganunsa da sunayensa masu tsarki da littattafansa da ya saukar kalmomin Allah sifofinsa ne sifar ubangiji ba halittacciya bace shi yasa wato Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam anan ya halatta mana mu nemi tsari ta hanyarta saboda kaga da halitta ce kamar mu to bai halatta bawa ya nemi tsari da wani mahaluki irinsa ba wanda yake mayar da martani ga waɗanda suke cewa kalamullahi makhluq halitta maganar Allah halittacciya ce inda makhluq ne to mutum ba zai la yasta'izu al-makhluq bil-makhluq saboda ka cewa a'udhu bi kalimatillah ina neman tsari da kalmomin Allah ya nuna kenan kalmomin Allah sifarsa ce sifarsa ko ba halittacciya ba ce ina neman tsari ma'ano ina fakewa ina neman mafaka ina neman kariya ina neman katanga ta hanyar kalmomin Allah wato Allah ta'ala ya yi mun kariya da sifarsa da maganarsa sifarsa wacce ba ta da tawaya ba ta da nakasa ba ta da wani aibi ya tsare ni min ghadabihi daga fushinsa wato ya tsare ni daga abin da zai same ni na fushinsa wa iqabihi da uqubarsa uquba wani abu ne da yake biyo bayan fushi athar ne min atharil ghadab saboda haka anan an hada al ghadab wa sabab wa atharihi shine uquba wato saboda haka kaga masu fassara al ghadab da cewa uquba yake nufi wannan hadisin ya nuna ba haka bane al ghadab sifa ce daga sifofin Allah ubangiji yana yarda da wanda ya so yana fushi da wanda ya so yana yarda ga bayansa waɗanda suka kama hanyar ya yarda da su suka yi imani suka aika na kwarai ubangiji ta'ala yana yarda da su haka ne yana fushi da waɗanda suka kangare suka saba wa umarninsa suka ƙi bin manzanninsa ubangiji ta'ala yana fushi da su saboda ka sifa ce fushi sifa ce daga sifofin Allah da Allah ta'ala ya sifanta kansa da wannan sifa a cikin littafin sa ghayril maghdubi alaihim wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su saboda ka ubangiji ta'ala yana fushi ga waɗanda suka kafircewa annabawansa suka kaucewa hanyarsa. Sifa ce daga cikin sifofin Allah wacce ba a kwatanta ta da sifa irin ta makhluki, irin ta wani halitta. Muna fushi amma fushin Allah ba irin namu bane, kamar yadda muna gani amma ganin Allah ba irin namu bane. Allah yana ji amma jinsa ba irin namu bane. To haka nan yana fushi, fushinsa ba irin fushinmu bane. Saboda za mu tabbatar wa da Allah ta'ala wannan sifa ta fushi, ce ina neman Allah ta'ala ya tsare ni daga fushinsa, daga dukkan wani abin da zan iya jawo masa fushi, ya jawo mu fushinsa. Haka nan ya tsare ni daga abin da zai biyo bayan fushin, shi ne uquba. Ya tsare ni daga abin da zan iya yi fushi da ni, kuma ya tsare ni daga abin da zai biyo bayan fushi, shi ne uquba. Wa min sharri ibadihi, da kuma sharrin wa sharri ibadihi, da sharrin bayansa. To ya tsare ni daga dukkan wani mai sharri cikin bayansa, sawa'un mutum ne ko aljanni, wanda na san shi ya sanni ne ko wanda ban san shi ba. Dukkan wani wanda yake nufina da sharri, Allah ta'ala ya tsare ni daga gare shi. Sannan wa min hamazati shayatin, ya tsare ni daga hamazat. Alhamazat shine annazagat, wato tsikara da shaidanu suke yi da waswasi da rudi da suke jefawa a zuciyar bawa na ya saba wa Allah. Allah ka tsare ni daga dukkan abin da zai rude ni daga shaidanu har in saba maka. Wa an yahdurun, ka tsare ni daga su halarto ni, kan ma su halarto inda nake. Wato ka kare ni daga dukkan wani shaidani, kan ma ya samu isowa wajena, ballantana har ya cutar da ni. To za mu ga wannan addu'a ce wacce take ta kunshi neman tsari da bawa yake yi daga Allah ta'ala, yayin da ya samu kansa cikin irin wannan firgici, ya samu kansa cikin irin wannan yanayi, ya koma zuwa ga Allah ta'ala ta ambaton waɗannan addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar. Wani hadisi ne hasan, yana da wasu hanyoyi waɗanda in aka haɗa su zai iya kaiwa hadisi sahihi. Sannan ya ce ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulum, abinda mutum zai yi lokacin da ya mafarki, mafarki na gaske ko kuma ya kwashe mafarki, mafarki na ƙarya, mai kyau ko mara kyau. Mafarki wani abu ne da Allah ta'ala yake nuna wa bawa a cikin baccinsa, na wani abu wanda yake zai faru gare shi ko ga wani. Ubangiji ta'ala yakan iya nuna masa ta hanyar mala'iku, waɗanda Allah ta'ala yakan sanar da su abinda ya kaddara. Kamar yadda muka sani cewa yayin da mutum yake bacci, akwai ruhinsa da yake fita daga jikinsa, ba fita na gaba ɗaya ba wanda ake kira mutuwa, a'a, yakan fita na wucin gadi. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Saboda haka wannan rai lokacin da ya zo bacci takan fita, takan yi zawo a sassanin sama, haka takan iya haɗuwa da wani mala'ika daga cikin mala'iku. To sai ta samu wani saƙo wanda za a bata shi cikin misali, wato ba za a fito ƙarara a nuna mata ka saƙon ba, amma za a bata shi cikin wasu misalai. Da wannan misalan ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimin fassara mafarki, za su iya fassara wannan misalin, ce abu kaza ne, to ga abin da yake nufi. Wannan ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su wannan ilimi. To wannan shi ake kira mafarki. Haka nan akwai shi ake kira ar-ru'ya, akwai al-hulum wanda shi kuma daga shaidan ne. Saboda haka mutum yana bacci, wannan ruhi nashi ne zai fita ya haɗu da shaidanu, ko ya haɗu da mala'iku, ya haɗu da shaidanu. Saboda haka sai su firgita mutum, su tsorata shi, su nuna masa wani yanayi na firgici da tsoro. Saboda haka sai ya tashi a firgice, ya ga wasu abubuwa waɗanda ya tsorata da su. To shi ne ake al-hulum. Akwai hadithun nafs, abinda mutum zai sa a ransa, ko yana so ko yana da damunsa. Saboda haka wani lokaci idan ya kwanta bacci sai ya rika ganin wannan abun a cikin bacci. Abinda yake so ne ya rika ganinsa ya samu abun, abin da yake tsoro ne ya rika ganin kamar ga abin nan zai ya same shi. To wannan hadithun nafs ne, saboda yana yawan saka abin a zuciyarsa har ya kasance idan yayi bacci sai kuma abin ya rika bayyana a gare shi lokacin da yake bacci. Saboda haka za mu kake da mafarki iri uku ne. Akwai wanda yake daga Allah, shi ne wanda lokacin da mala’ika zai kwatanta wa ruhin mutum wani abin da zai faru ko ya faru gare shi ko ga wani. Wannan shi ne ar-ru'ya min Allah, ta ce ar-ru'ya saliha, ta ce ar-ru'ya sadiqa. Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafarki ar-ru'ya saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, wato wani yanki ne daga yanki 46 na annabci, wata riwaya da biyar. Saboda haka annabci Allah ta'ala ya rufe annabci daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu kuma wani annabi da Allah ta'ala zai bashi wannan matsayi na annabi. To babu abinda ya yi saura wanda bawa zai iya samu ya samu wani labari, tunda babu wahayin da yake sauka ga wani annabi sai kuma mafarki. Mafarki wani yanki ne daga cikin yanki 46 na annabci. Annabi sallallahu alaihi wasallam an fara masa annabcin sa ma bin ru'yas sadiqa, da mafarki, wanda idan ya yi mafarki to sai ya ga abin ƙwaro-ƙwaro kamar yadda yake ganin wayewar gari. To haka nan yake abin yake faruwa. Shi yasa mafarkin annabawa duka gaskiya ne. To wani bangare ne daga cikin bangaren da Allah ta'ala yake sanar da su abin da ya ga dama ya sanar da su. To na haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya rage illa al-mubashirat, sai abin da bawa mumini zai gani na bushara a cikin mafarki. Wannan shi ne abin da ya rage. Don haka idan bawa mumini mai tsoron Allah, mai kiyaye shari'ar Allah ta'ala, ya gani a mafarki, galibi yakan zama gaskiya. Galibi yakan zama gaskiya. Ita ce ru'yal mu'min. Ru'yal mu'min wanda ranar abinan matsowar alkiyama, abinan karewar duniya na alkiyama na ƙara matsowa, irin waɗannan mafarkai na mu'mine suna ƙara tabbata. Ce idan qarabat zaman lam yaktakad ru'yal mu'mini takzib, lokaci ya matso, ma'ana alkiyama ta matso, to yana da wahala mu'mini ya yi mafarki ko ya zan ba haka bane. Saboda a lokacin akwai buƙatar a rika samun wasu bayanai, ba za a same su ba sai ta wannan hanyar, sai ta hanyar mafarki. Al-hulum wanda shi ne daga shaiɗan, wanda shaiɗan shi yake saƙawa mutum, yayin da yake bacci shaiɗanu sukan sa masa wani abu na tsoro. To idan mutum ya ga wannan, sani cewa yayin mafarki ne, kwashe-kwashen mafarki ne. Haka nan hadithun nafs shi ma wannan kwashe-kwashe ne da wani abu da ya dame shi. Saboda haka lokacin da ya kwanta bacci sai ya rika ganin abin. To annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wato koyarwarsa da ilmantarwarsa da yawa al'umma, ya yi musu bayanin mafarki daki-daki. Ya fassara wa sahabbansa wasu daga cikin su mafarkan da suka yi. Ya kasance ma idan aka yi sallah asuba, yakan zauna a masallaci, duk wani wanda ya yi mafarki ya zo ya gaya masa ga mafarkin da ya yi, shi kuma ya fassara wa mutumin abin da ya gani a mafarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan, shi yasa za mu ga malamai sun sanya wannan cikin littafansu na hadisai, kamar Imam al-Bukhari da Kitab al-Tabir cikin littafinsa, inda ya maganar fassarar mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga sahabbansa. Cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shahara da fassara mafarki, ya kware a cikin harkar fassara, shi ne sayyidina Abubakar, da ya kware cikin fassarar mafarki. Cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin shi ma ya kware cikin fassarar mafarkai, yadda cewa ana jingina masa abubuwa da yawa wanda bai faɗa ba da sunan fassarar mafarki. Akwai wani littafi sunan shi Ta'thirul Anam li Ta'birul Manam, wai littafi ne na fassara mafarki na Ibn Sirin, wanda duk kwashe-kwashe ne, ba gaskiya ba ne. Ibn Sirin yana daga cikin malaman da basu ma yarda mutum ya tsaya rubuta hadisai ba, kawai kowa ya haddace. Wannan shi ne ra'ayinsa akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya zai zauna kuma ya rubuta mafarki? Ya hana ka ka rubuta hadisai kuma shi ya zauna yana rubuta maka mafarki? Saboda haka wannan ƙarya ne, wannan hadisin ba, wannan littafin ba ba na Ibn Sirin bane. Ta yiwu a cikin sa akwai wasu ruwayoyi waɗanda Ibn Sirin din ya tabbata, amma da yawa daga ciki abubuwan kawai shiri ne, wani ne kawai ya shirya domin ya samu kuɗi. Ibn Asakir a cikin littafinsa Tarikh Dimashq ya kawo misalai da yawa da isnadi zuwa ga Ibn Sirin na fassarar mafarkinsa. Saboda idan har akwai mutum da yake so ya san wani abu da fassarar mafarki Ibn Sirin, sai ya duba wannan littafi na Ibn Asakir Tarikh Dimashq karkashin fassarar shi Muhammad Ibn Sirin, tarjumar Muhammad Ibn Sirin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan mafarki, ya fassara mafarki, ya kuma faɗi irin abin da ya kamata mutum ya yi lokacin da ya yi mafarki. To shi ne anan ya kawo mana su a dunkule yadda mutum ya kamata ya yi. In mutum ya yi mafarki, ya ce yan fusu an yasarihi thalathan, ya yi tofi a damansa, a hagunsa sau uku. يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رآه ثلاث مرات. يعني مثلا الله تعالى دغ الشيطان كما شر ابن ده يغني هسه uku. سنة ابو na uku لا يحدث بها احدا كده يفداو كوا. ودا حديث ابو قتاده ده ابن ربيعي رضي الله عنه وندا حديثي ده صحيح انا cikin sahih al-bukhari da muslim. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar-ru'ya min Allah. Wato shi Abu Qatada ya kasance yana yawan mafarki, kuma lokacin mafarkin ya dame shi har ma ya sa shi rashin lafiya, kamar yadda zuwa ruwaya kuntu ara ar-ru'ya fatumriduni, nakan ga mafarki in tsorata har ma in kama rashin lafiya. To sai yazo na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce da ni ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء مفلكي دعك يشوف رؤيا ونندع علاني أقولكم حلم مفلكي دعك يشوف حلم كو الحلم دو أنا فلا بإسكان اللام بضم الحاء وإسكان اللام كو وضمها الحلم كو الحلم من الشيطان ونندع شيطاني. Haka a shari'a, shari'a ta rarrabe tsakanin ar-ru'ya da al-hulum. Duk da cewa a harshen Larabci kowanne yana iya daukan na gaskiya da ba na gaskiya ba, to amma shari'a sai ta bada wannan sunaye guda biyu kamar yadda yake wannan hadisi. Ar-ru'ya wanda ta ce mafarkin gaskiya, al-hulum shine mafarkin da ba na gaskiya ba. Fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu, idan ɗayanku ya ga wani abin da yake ki, to wani abin da yake ya tayar masa da hankali, falyanfus an yasarihi thalatha marrat, to ya tofa da ya tofi a hagunsa sau uku. Idza istayqadha, yayin da ya farka. Wal yata'awwadh billahi min sharriha, ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin wannan mafarki. Fa innaha la tadurruhu, to mafarkin ba za su cuce shi ba. A wata ruwaya ya ce ar-ru'ya as-saliha min Allah, mafarki mai kyau daga Allah ne. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu, idan ɗayanku ya ga abin da yake so, to kada ya gaya wa kowa sai wanda yake so. Wa in ra'a ma yakrahu fala yuhaddithu bihi, in kuma ya ga abin da baya so, abin da bai masa ba, to kada ya ma bada labari. Wal yatful an yasarihi thalathan, yayi tofi uku a hagunsa. Wal yata'awwadh billahi minash shaitanir rajim, kuma ya nemi tsarin Allah ta'ala daga shaitan wanda yake la'ananne. Min sharri ma ra'a, daga sharrin abin da ya gani. Fa inna la tadurru, to wanda mafarkin ba zai cuce shi ba. Abu Salama ibn Abdurrahman, wanda shi ya rawaito, yana da cikin wanda suka rawaito wannan hadisi, yake cewa wa in kuntu la ara ru'ya athqala alayya min al-jabal, ce fa ma huwa illa an sami'tu hadha al-hadith fa ma ubaliha, ce na kasance nakan yi mafarki kuma mafarkin nan ya dame ni, ya nauyaya a kaina kamar dutse, rika jinsa kamar dutse saboda damuwa. To kawai sai na ji wannan hadisi, tunda na ji wannan hadisi, to ba abin da yake damuna. Saboda haka dan yayi mafarkin da ya tsorata shi, ko ya tayar masa da hankali, baya damuwa saboda ya ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi yayin da mutum ya yi mafarki. sannan ya kawo mana na hudu yace ya tahawwalu an janbihi allazi kana alayhi ya canza wato bigiransa ko kuma gurin sa da yake kwance a kansa wato ya canza gurin da yake kwance to in ga kansa ya sashi abin nan in yana kallon gaba sai da kalle mu ko ko in kansa yana gaba sai da kansa yamma to canza filansa ya canza yanayin da yake kai lokacin da ya mafarkin wannan hadisin Jabir ne ba hadisin Jabir ibn Abdullah ne wanda Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito shi za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu wato wasu ladubba da mutum zai bi yayin da ya mafarki idan ya kasance mafarkin mai kyau ne akwai wasu hadisan da suke kara fito da wasu abubuwa waɗanda anan bai kawo su ba yawa ya kawo na biyar ƙarshe ko yace ya qumu yusalli idza arada zalika sannan ya tashi yayi sallah idan ya so haka wannan shi ma hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim hadisin Abu Huraira da yace ya tashi yayi sallah idan yana buƙatar haka hadisin yadda yake a cikin sahih Muslim yana cewa idza taraba az-zamanu lam takad ru'ya al-mu'min takdhib yayin da zamani ko alkiyama za ta matso kusa to mafarkin musulmi da wahala ya zama ƙarya wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan wanda yafi ku gaskiyar magana ya zai fi ku zama mai gaskiyar mafarki wa ru'ya almuslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa mafarkin musulmi bangare ne daga cikin bangarori 45 na annabci wa ru'ya thalathun mafarki iri uku ne farru'ya saliha bushra min Allah mafarkin da yake da kwarai bushara ce daga Allah Allah ne ta'ala yake masa bushara wa ru'ya tahzinu min ash-shaytan da kuma mafarkin da kawai bakanta rai ne na shaytan da yake so ya bakantawa mumini ransa wa ru'ya ma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu da kuma mafarkin da mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu abinda mutum ne yake zantar da zuciyarsa ko da yaushe yana sakawa a zuciyarsa saboda yana son abin saboda ka sai rika yawan fadar sa a ransa don haka sai mafarki gashi nan ina son aure sai kawai mafarki gashi nan ta daura aure fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli wa la yuhaddith biha an-nas idan ɗayan ku ya ga abinda baya so to ya tashi yayi bacci ya tashi yayi sallah kada kuma ya gaya wa mutane to zamu ga anan maganar sallah ta fito a hadisin Abu Huraira saboda haka mutumin da ya mafarki idan abin da ya mafarkin mai kyau ne abu na farko da zai yi shine ya gode wa Allah in ya tashi falyahmadillah kamar da zo a wata ruwaya ya fara gode wa Allah sannan abu na biyu yayi bushara yayi farin ciki da abin da yayi da abin da ya gani na farin ciki sannan abu na uku ya gaya wa wanda yake so shi ma yake san shi wato ya gaya wa masoyinsa falyuhaddith bihi man yuhibbu ya gaya wa masoyinsa ce to ga mafarkin da nayi domin ya taya shi murna to waɗannan su ne abu uku da zai yi idan mafarkinsa mai kyau ne mafarkinsa mai daɗi ne ya ji daɗinsa idan kuma mafarki ne da bai masa daɗi ba to su kuma ga abubuwan da zai yi na farko yasta'izu billahi minash shaitan na farko yatfulu thalathan yayi tofi sau uku a hagunsa in ya tashi yayi tofi sau uku a hagunsa sannan abu na biyu yasta'izu billahi minash shaitan ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaitan sannan na uku ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin wannan mafarkin sannan na hudu ya canza gurin kwanciya ko ya canza yanayin kwanciyarsa sannan abu na biyar ya tashi yayi sallah ya tashi yayi alwala'i raka'a biyu sannan abu na shida kada ya kuskure ya rika bada labarin mafarkin da yake. Wannan sune abubuwa shida da zai yi idan mafarkin sa ba su da kyau. In abu mai in mai kyau ne abu uku. In kuma mafarki ne mara kyau to abu shida zai yi. To in yayi haka abinda ya gani a mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cuce shi ba. Zai yi tofi a hagunsa. Saboda bangaren hagunsa nan ne bangaren zuciyarsa. Ta nan ne kuma shedan yake kokarin bullo masa domin yayi masa waswasi a zuciyarsa. Saboda ka ce yi tofi ta bangaren hagunsa. Sannan tofin nan a wata ruwaya zo falyanfus, a wata ruwaya falyatful, a wata ruwaya falyabsuq. An-nafas shine fitar da iska. Wato mutum yayi tofi amma ba wani burbushin yawo a ciki. Shine an-nafas. At-tafl mutum yayi tofi amma da dan burbushin yawo kadan. Albas kuma shine mutum ya tofar har da yawon ma. To duka ruwayoyin uku sun zo. Akwai falyanfus, akwai falyatful, akwai kuma falyabsuq. To shine malamai suka ce abinda ake so a yi a nan shine yayi tofin ko dai yayi wannan ko yayi wannan ko yayi wannan. Wasu suka ce ana son a sauran ruwayoyin suna fassara wasu, wato wata ruwaya tana fassara wata. Falyanfus yake tofi ne da babu iska. To amma ruwayar walyatful da walyabsuq ya nuna kenan akwai wani abu na yawunsa da zai fita. Ruwayar falyabsuq yana nuna yawu sosai ya fita, amma ruwayar falyatful yana nuna yawu kaɗan ya fita. Saboda haka wannan na tsakiya ɗin shine abin da zai yi. Shine yayi tofin amma tofin da ba zai kwamfalar da yawu ba. Kana cikin ɗakin gagawa kwamfalar da yawu ba. Kwamfala nan kwamfala nan kwamfala ma iyalinka. Sannan ba kuma kawai iskar zai fitar ba. Haka ɗan burbushin yawunsa ya fita. Saboda haka wannan shine abinda ake nufi yayi kuma a hagunsa zai yi kuma sau uku zai yi. Sannan ya sa'idu billahi minash shaitan. Ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga shaitan. Saboda irin wanda mafarkin galibi shaidanu sukan yi wa mutum irin wannan. Wani ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mafarki kansa ya tsinke kuma kan nashi ya gangara shi kuma ya bi kan a guje. Saboda haka Annabi to kaga ya za a yi mutum kansa ya tsinke kuma ya bi kan a guje. To daga jin wannan ka san cewa kwashe-kwashe ne. In ya tsinke shi kenan sai mutuwa. To amma kuma wai ya bi kansa a guje. To kaga irin wannan zai rika irin wannan mafarkin kawai adghasu ahlamin ne. Ko mutum ya mafarki kawuna sun biyo shi. Wasu dodanni. To duk wannan mafarki ne wanda ba shi da tushe. Saboda haka sai ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaidan. Shi da yake kawo masa abinda zai dagula masa lissafi. Shi ne tahzinun minash shaitan kamar yadda zuwa ruwayar Abu Huraira. To shaidan har kullun so yake ya ga cewa ya bata wa mumini rai. Ya sa mumini cikin damuwa. Domin idan ka ƙi masa biyayya da rana. To shi ba rayuwar wani abin da zai firgita ka da daddare. Saboda haka sai ya rika lallabowa ta bangaren da abin hagunka. Yana jefa irin waɗannan abubuwa a zuciyarka. Ya sa farko in ka tashi saboda wulakanta shi da tozanta shi da ƙasƙantar da shi sai ka yi masa wannan tofin. Wannan tofin na wulakanta shi shaidan ɗin da yake bullo maka ta nan ne. Saboda haka ka yi masa tofin alatsi ne. Shine ma'anar wannan tofin bi tahqiri dan ka nuna banza ne shi tofa masa tofi haka in ka fusata ka tofa yawo da yawo da yawa to sannan kuma abu na uku ka nemi tsarin Allah daga shaidan daga sharrin wannan mafarkin da ka wannan abin da ka gani to Allah ya maka tsari daga gare shi idan yana maka mugunan fata ne abu kaza ya same ka to Allah ya sa ka tanga karfe tsakaninka da shi kada wannan abin ya same ka kai wannan a'udhu billahi minash shaitani har sau uku sannan shi ba a'udhu billahi min sharri hadhihi ar-ru'ya a'udhu billahi min sharri ma ra'aytu a'udhu billahi min sharri shi ma har sau uku ko ka faɗa da yaran da kake magana da shi Allah kai mun tsari daga sharrin shaitan Allah kai mun tsari ba wai lallai sai kai da larabcin ba ka dauka larabcin ka ba wata sallah ce sai an yi da larabci ko da Hausa ko in kai dan boko ne ma kawai kai kullun turanci kake mafarkin ka ma da turanci kake akwai wanda an ce shi mafarkin sa ma da turanci yake saboda tsaban boko baya mafarki da Hausa saboda haka in ya tashi sai a uzu billahi dinsa da turanci in kuma da larabci kake yin mafarki sai kai da larabcin to haka mutum zai yi sau uku idan mutum ya haka sau uku to kada ya je yana baza mafarkin akwai sallah mutum ya ga dama ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ta kunshi tashi daga inda yake ta kunshi neman tsari daga shedan a cikinta akwai neman tsari daga shedan da addu'ar Allah ta'ala ya kare shi to sallan kada ya kuskure ya gaya ma wani la yuhaddithu biha ahadan idan mai kyau ne mafarkin yana iya fada amma shi ba ya fada wa mutumin kirki wanda yake san shi shine fala yuhaddithu biha illa man yuhib in mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Tirmidhi da Darimi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la taqsu ru'ya illa ala alimin aw nasih kada ka bada labarin mafarkinka sai ga mutumin da yake alim masani ne wato ya san ya ake fassarar mafarki ko kuma wanda yake nasih mai san ka wanda zai maka nasiha wato zai maka kyakkyawan fata wato kakka gaya ma wanda dan ban kaura ne kawai saboda ka gaya mishi mafarkinka kawai ya yi ta maka shaci fadi yana gaya maka ce ai wannan mafarki na kafa akwai matsala a sake duba dan gaskiya kaga wannan mafarkin kaza kawai ya rika gaya maka ko irin wanda suke sayan littafin fasara mafarkin na a bakin titi ya saya ya kakkaranta wasu abubuwa in kaga miciji in kaga saniya in kaga waye saboda haka kawai ya dauko wannan abin da ya karanta kawai rika fasara maka mafarkin ka da shi to kaga wannan zai cuce ka ko ba komai ba zai iya sa maka tsoro da firgici a cikin ranka ko da abin da ya faɗa maka ba shi ne zai faru gare ka din ba amma ya tsorata ka musamman ma in ka zaci cewa ya san wani abu irin mai karambanin nan ne saboda ka kullun kana ganin shi da takardu yayi nan yayi can saboda ka sai ka zaci cewa ya san abin da yake akwai waɗanda suke zaton cewa dukkan wani malami mai karantarwa to zai iya fassara mafarki sai ka ji ana ta bugo waya malam nayi mafarki kaza ni fa malam nayi mafarki kaza to ba lallai bane dan mutum yana malam bai fassara mafarki fassara mafarki wani ilimi ne wata baiwa ce da wasu kadan daga cikin sahabbai muka ce Abu Sayyidina Abubakar mu ce Umar ba mu ce Uthman ba kuma duk malamai ne masu ilimi saboda ba sharadi bane dan mutum yana da ilimi ko shikenan sai fassara maka mafarki to wasu suna zaton haka in sun ga dalibin ilimi almajiri yana kai kawo haka shikenan sai a ce za a kai mishi mafarki wani kuma saboda rashin tsoron Allah maimakon ya yi wa mutum kyakkyawan fata baka sani ba sai kai wa mutum kyakkyawan fata sai khairan insha Allah alheri zaka gani in Allah ya so ka sa masa wani abin da zai tafi yana tafa'u to annabi sallallahu alaihi wasallam kakka gaya ma wani sai wanda yake alim aw nasih da ke masani ya san fassarar mafarkin ko wanda ba bai sani ba amma kuma mutumin kirki ne saboda akwai hadisi da Hakim ya fitar da shi da hadisin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam inna ru'ya taqa'u ala ma tu'bar wa mathalu dhalika mathalu rajulin rafa'a rijlahu fa huwa yantaziru hatta yada'aha فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما قال الله صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا تقع على ما تعبر واتو مفركي ينا فاروا ورغدا يدعى كفسر عشي يتي مثال وانا مثال متنى لك كفسا ينا جرن إنا زي أجيتا هارسي ياغ إنا زي أجيتا haka idan ɗayan ku ya mafarki to kada ya gaya wa kowa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa aliman aw nasihan sai wanda yake mai ilimi ko kuma mai nasiha akwai wata ruwaya ar-ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'bar fa idha 'ubirat waqa'at, wato mafarki kamar a jikin kafar tsuntsu yake, matukar ba fassara shi ba. Tsuntsu baya zama budaya, da ya tashi ya sauka to zai kuma tashi ne, da ya zira nan to zai kuma tashi yayi can. To mafarki zai na daukan fuskoki daban-daban, zai iya daukan wannan fuska, zai dauka wacce wannan fuska, matukar ba a bashi wata fuska guda ɗaya ba, kaje ka samu wani sai ya bashi wata fuska guda ɗaya, shikenan sai a auku haka. To wasu malaman suna cewa wannan yana nuna cewa Ubangiji Ta'ala sai ya kaddara wannan abin da shi wannan yayi maka fata. Wasu malamai kuma wai Imam al-Bukhari suna ganin in aka yi dace ya dace da fassarar, tunda fassarar ana iya yin ta ko ba a dace ba. Sayyidina Abubakar ya fassara mafarki, wani ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya zo hadisin Samura, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki ya ga kamar ga wani girgije nan a sama, sannan kuma girgijen yana dugo da zuma, yana dugo da mai, ga zuma ga mai yana diga, sannan kuma annasu ya takaffafuna fal mustaqillu wal mustakthir wal mustakthiru fal mustaqil, mutane kuma na tara hannayensu, wani ya samu da yawa, wani ya samu kadan. Sannan kuma sai ya ga wani sabab min al ardi ila sama, ya ga wani igiya daga ƙasa ta yi sama, ya ce sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ya yi sama, sai wani ma ya mutum ya zo ya kama ya yi sama, sai wani ma ya zo ya kama shi ma ya yi sama, wani ma ya zo ya kama ya yi sama, da ukun kai da ya kama sai ya tsinke, sannan sai aka sadar masa da igiyar sai ya yi sama. To sai Sayyidina Abubakar ce, ya Rasulullah, a bar ni in fassara mafarkin nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to fassara. Ya ce, to wannan girgijen da ya gani musulunci ne, wannan zulla din fal islam, wannan kuma abinda take digarwa din na zuma da wannan man, to qur'ani ne. Saboda wani zai samu rabansa a ciki da yawa, wani zai samu kaɗan. Ya ce, wannan kuma igiyar da ka gani, to gaskiyar da kake kai ce, ita ce za ka riƙe ta kuma kai ka gagaci. To shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan, wani ɓangaren ka yi daidai, wani ɓangaren ka yi kuskure. Sai ya ce, ya Rasulallahi, ina rantsuwa sai ka gaya min inda na yi kuskure. Annabi ya ce, kakkarantse. Annabi bai gaya masa ba. To a shahir kaga, ashe rantsuwa abin nan fassara ana yin daidai, ana yin kuskure, shi ne abinda Imam al-Bukhari ya kawo dalilin kawo hadisin wannan, da aka ce mafarki yana faruwa gwargwane da aka fassara shi. Sai ya ce, amma idan an dace da fassara, idan ba a dace ba, ba zai faru a haka ba, amma ba ko ba komai ba, kuma zai sa mutum tsoro da firgita, ko da fassarar ba daidai ba ce, ba za ta faru ba, amma ya za a yi kasancewa ba daidai, ka san bai iya ba, ai ba za ka je gunsa ba. Sai dai kawai idan ka je ya maka mummunan fassara, ka ce wallahi baka iya ba. Ba haka ake nufi ba, ka ƙaryata shi. To saboda haka ba a son yayata mafarki, in mutum ya yi mafarki, in mai kyau ne ya faɗa, shi ma ya faɗa wa wanda yake so, don kai ya faɗa wa wani mugu, shi kuma ya juyar masa da abin, ya ce kaga mafarki fa ai canza shi ake, in kaga fari baki ne, in kaga baki. So in ko mara kyau ne, to la yuhaddithu bihi ahadan, yayi waɗannan abubuwan da Annabi ya faɗa, idan yayi wannan zai tsare shi daga abin da zai cutar da shi. Lokaci yayi, za mu tsaya a nan. Abin da muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.